قيام الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هذا وضع ابن عمر يده على معقد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة، وعمر بن الحريث بالكوفة. فإن هذا لما لم يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارف إذا لم يجعل سنة راتبة. وهكذا يقال، وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاء الراشدون فإنما سنوه بأمره، فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباها إلا ما أباها.
بسم الله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكي أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ولن يمتشي نرانا للسنين يونو غوتا يوم شاء أكو غوتا ذو القعدة هجرة من ذو صلى الله عليه وآله وسلم جمه ديد فريه لعشرين لسرع ينم كما ديدو ليدا قوم غوتا شاء ليا شكرا تمي لديا تدو بيدا سكوت أو أن مجلسينا منماكو ماكو سكين كراتل التاف قائدة جليلة في التوسل والوسيلة والنفر بجم مال من نم شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700. وأنكما شين درسنا، نعم كله نعم. بعد يسوى من هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة، وعمر ابن حريث بالكوفة. فإن هذا لما لم يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة. وتو دم أمان تبا إذن سيبها أن قال مثل رحمة يا قولوا مقنا akan ayyukan sahabbai. Akwai sanda aikin sahabi zai kasance hujja ne, akwai kuma sanda ba zai iya zama hujja ba. Aikin da sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar ya dace da aikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wannan babu ko shakka hujja ne, domin hujjar ba a cikin aikin sa zalla take ba, tana cikin aikin sa ne wanda ya dace da aikin manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan yanayin. Sannan aikin da sahabi yayi wanda fassara ce ga fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma ba a samu wani sahabi ya saba masa cikin wannan fassara ba, ita ma hujja ce. Hakanan aikin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka hadu akan sa, wannan hujja ne. haka nan aikin da al-khulafa'ur rashiduna suka yi ijma'i akan ta, wannan ma hujja ne. Haka nan aikin da wani sahabi ya aiwatar a bainar sahabbai, ko wata magana da ya faɗa bainar sahabbai, duk sun ji shi ko duk sun gan shi, amma babu wanda ya daga kara ya masa inkari, ba wanda ya ce ba daidai ya yi ba, to wannan ma hujja ne, zai iya shiga ƙarƙashin al-ijma, al-iqrari ko as-sukuti. Amma idan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani aiki, aka samu sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta saba wa aikinsa, to babu shakka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce a bar ruko, ita ce a bar dogara, shi kuma aikinsa da ya saba ma wannan sunna din za a dauke shi ne a matsayin ijtihadin da yayye kuskure a cikin sa, yana da lada guda cikakke. Idan sahabi yayi wani aiki ko ya faɗi wata magana, sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka saba masa gaba ɗaya, ya zama shi kadai yake banta da wannan matsala din, to babu shakka daidai yana tattare da sauran daukakin sahabbai, shi kuma a wannan matsala da ya saba musu a kanta yayi ijtihadi ne, yayi kuskure, yana da lada ɗaya cikakke. Idan sahabi yayi wani aiki, wani sahabi ya saba masa, ko aka samu wata matsala sahabbai sun yi sabani, sun kasu gida-gida a kanta, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, to wannan yana daga cikin abin da ijtihadi ya halatta a cikinsa. A nan maganar da take da hujja a cikin waɗannan sabani ita ce za ta yi rinjaye. Idan ya kasance duk matsalar babu nassi kuma sahabbai sun saba a kan haka, to babu a wata magana ta ɗaya daga cikin sahabban nan da ya kamata a rinjaye, sai dai kowace ana iya riko da ita a matsayin abinda mutum zai yi aiki da shi, wato za ka iya ɗaukan ta wannan, za ka iya ɗaukan ta wancan, tunda babu nassi a cikin matsala. To wannan bayani shine Ibn Taymiyyah ya koro, kuma shi yake cikin sa har yanzu, yana ba mu misalan ayyuka da suka kasance daga wasu daga cikin sahabbai, amma wasu sahabban ba su mara musu baya a kai ba, wato ba wata sunna ce karara ta bayyana akan wannan aikin ba, a ijtihadi ne wani sahabi, kuma aka samu wasu daga cikin sahabbai sun saba masa, kamar yadda Ibn Umar, Abdullahi dan Umar yakan dora hannunsa a gurin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya shafi fuskarsa, inda duk aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna gurin, yakan dora hannunsa sannan ya shafa fuskarsa. Wannan shi kadai yake banta da wannan, yana wannan mas'alar tana shiga babin tabarruki ne da atharin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, babin tabarruki da wasu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama, ko da wasu gurabe da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a gurin, ko ya taka ko ya shafa, ko wani abu nashi kamar rigarsa, takalminsa, hudarsa, ko wani abu na jikinsa kamar gashinsa da makamancin wannan. To tabarruki da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama athar da yawa sun nuna halaccinsa, sun nuna halaccin tabarruki da atharin nabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda sahabbai suke wawatsan ruwan alwalarsa, yayin da alwala ya gama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan daka wawatsu a kan ruwan, hatta abin kadu ya tasiluna alaihi, kai ka ce za su kashe juna a kan wannan ruwa din, kowa yana so ya samu abin da ya yi ragowa domin ya sha ko ya shafe jikinsa. Wannan sahabbai sun yi kuma a gabansa, kuma tare da haka nan in ya yi kaki sukan cafa kakinsa su shafe jikinsa, wannan duk an yi a gabansa sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba. Akwai at-ta'rif wanda aka yi sabani a kansa, ya halatta ko bai halatta ba, shi ne wannan da nake magana a kansa yanzu, wanda na muku misalinsa da mai zuwa masallacin gadon kaya kuma dan gadon kaya, ba wai kana bashi rawa ko kana birgit kawai ka dauka niko gari ka zo har gadon kaya ba, a kana dan gadon kaya nan, ko dan birgit ya tsaya a masallacinsu na birgit, ko dan bakirawa ya tsaya masallacinsu da bakirawa ko ɗan rijiyar zaki ya tsaya a rijiyar zaki. To wannan an yi saɓani a kansa, wasu suna ganin babu komai a iya yi. الحسن البصري يلا شوى أول من عرف ببلدنا ابن عباس أو بأرضنا ابن عباس ياتي ابن عباس يفاري ونم أبصرة لوكة يلا ومنا لوكة خليفة سيدنا أمي ثم سياتولا شيئا إذا ما أبصرة أمتأي ومنا لوكة يلا بصرة رم أرفا يكن جي مسلا شيئا زونا شكرا شكرا شنسا هرأة تقول بأرفا baka wasu suka goyi bayan shi anan wasu kuma suka saba masa kamar irin su Ibrahim an-Nakhai al-Majid Abdullah dan Mas'ud su sun saba masa akan wannan haka nan mutanen Madina sun saba masa anan kamar Malik da wani duk ba su dauki wannan ba har ma wasu daga cikin magabata kamar Ibrahim an-Nakhai sukan ce wannan ma bid'a ce. To kaga wannan at-ta'rif ne al-mukhtalaf fihi, wasu sun yi wasu kuma ba su yarda da ai ba. Abdullahi dan Abbas yayi a lokacin Sayyidina Ali kuma yana a matsayin gwamnansa kuma nan ne labari zai je ga Sayyidina Ali cewa ga abin da Abdullahi dan Abbas yake yi ranar Arfa. To amma ba a samu wani nassi ko riwaya daga Ali ibn Abi Talib da suke nuna inkarin sa ga wannan ba. Amma babu shakka mutanen Madina suna inkarin wannan. Haka nan Amr ibn Hurayth sahabi ne shi ma a Kufa shi ma yayi wannan, amma sauran sahabbai duk basu yi ba. Waɗannan kawai aka samu cewa suna yi ko sun yi. To ga dalilin haka ne, wasu suka ce bid'a ne, wasu suka ce ba bid'a bane tunda an yi shi a lokacin zamanin al-Khulaf, babin nan zamanin al-Khilafatur Rashida, tunda lokacin Sayyidina Ali yana nan kuma bai yi inkari ba. Saboda haka duk abin da ya faru a wannan dan tsakankanin kuma khalifa na manzo sallallahu alaihi wasallam yana da rai bai yi inkarin abin ba, to za a shigar da shi cikin tawagar bid'a. A dalilin haka ne wasu suka ce babu laifi idan an yi, kasancewar ya wakala fi asril khilafatir rashida, a lokacin khalifa rashidi Ali ibn Abi Talib shike mulki, kuma wanda ya fara yin abun a Basra gwamnan sa ne, kuma bai masa inkari ba sai aka shigar da shi karkashin ma alaihi al-khulafa ar-rashidi, abinda khalifofi suke a kansa. Sai aka shigar da shi a karkashin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidi al-mahdiyyin min ba'di. Wasu kuma suka ga a tunda dai sauran sahabbai ba su goya wa abun baya ba, to bari shi shine ya fi alkhairi, don da alkhairi ne ya kamata sauran sahabbai ba su riƙa yi. Don haka kasancewar ɗaya ko biyu daga cikin sahabbai sun aiwatar da abu sauran sahabbai ba su aiwatar da shi ba, ya zama hujja. Wannan shine at-ta'rif al-mukhtalaf fihi. Akwai at-ta'rif alladhi lam yukhtalaf fihi al-muttafaq ala man ihi, wanda ba a yadda ba. Kun san duk sanda aka fara abu kuma wasu kan zaki, akwai waɗanda suke masu shagola da iri ɗan gabade-gabade, don haka sai aka mai da abun kamar hawan ƙarfa a haɗu a guri a yi taro, wani ma ya tashi ya hudu ba a karanta waƙe-waƙe, an yi tayin wannan a wasu garuruwa a yi waƙe-waƙe, a wani lokaci a yi ta'addu'o'i mata da maza, ana ta amin kamar ma su ba wadanda suna kwaikwayon dai wanda suke arfa, abinda ake arfa na hudu ba da addu'a, to su kuma sai su yi a masallacin garinsu, wasu ma su yi tattaki zuwa wani masallaci har ta kai a wani zamanin duka an riƙa yin tafiya takakka har zuwa masallacin Qudus wai a yi arfa a can. To babu shakka wannan haramun, wannan ba shi da dalili, ba shi da asali, ba shi da tushe daga aikin kowane irin sahabi, ba a samu wannan, ba shi yasa malamai suka hana shi. Akwai ba waɗanda ba ma masallaci suke zuwa ba, kabarin wani waliyin garin su suke zuwa sai ta je ko kabarin wani can za a yi a hawa arfa ko kamar daga nan Kano a ce a je tafaso ko bari a je can a yi arfa ko a je waliyai a yi arfa to duk wannan babu sabani tsakanin malamai na kwarai akan cewa haramun ba yi da tushe babu wani magabaci da ya taɓa yin sa Abdullahi ibn Abbas da aka ce bai taɓa kiran jama'a ba ce ku zo mu tafi mu yi hawan arfa yana zuwa masallaci ne zauna yake ibada wanda shine kawai abinda malaman su kira at-ta'rif amma ba wai dandazo tare jama'a yayi ba yayi gayyaye shela yace a fito hawan arfa a masallacin basra ba haka yayi ba dan kada wani kun san mu da san bid'o'i wani ce a sai akwai wani abin ma mun manta da shi akwai su akwai musar da san tarurruka da bukukuwa to Abdullahi ibn Abbas bai taɓa yin shela ba a kan wannan ko ya tara jama'a aka ce ya mutu hudu ba duk ba a yi wannan ba daga baya wasu suka wuce iyaka suka zuzuta al'amarin har suka kai ga haka malamai kuma suka lissafa wannan cikin bid'o'i kagabbu a cikin addini suka yaki abin kuma to wannan at-ta'rif din na baya-baya babu shakka malamai sun hana shi kuma su yi saɓani ba wajen hana shi ba su yi saɓani ba wajen lissafa shi a matsayin bid'a kuma bid'a ce da ta tattari wasu bid'o'i a ƙarƙashinta domin hatta shi kansa tattaki zuwa ga wani masallaci mai nisa shi ma ai bid'a ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tashaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid masjidi hadha wa masjidi al-haram wa masjidi al-aqsa ba a yin tattaki a niƙi gari a yi guziri don zuwa wani masallaci ko wani guri mai albarka mai alfarma sai gurare uku masallacin annabi da ke madina ko masallaci mai alfarma da ke makka ko masallaci na kudus waɗannan su ne gurare masu alfarma da aka yarda ka yi tattaki ka ci ɗamara ka yi guziri don ka je ka ziyarce su don haka mutumin da zai tattaki ya je wani masallaci na nesa domin ya yi wannan arfa ɗin kaga ya saba ma wannan nassin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karara ballantana kuma ya zama na wasu kuma kabartar wani zai je ko in kabarin wani waliyin zai je wani mutum salihi ko ba ba salihi ba babu shakka kaga a nan ya kuma shigo da wata bid'ar daban bayan bid'ar tattaki da niƙar gari ya kuma ƙara da bid'ar luban kabari a matsayin idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma la taj'al qabri idan wanda duk ya riki kabari yana kai kawo a gunsa duk shekara ya je ya yi wani abu a gurin to ya riki wannan kabari a matsayin idi wani biki da yake mai maituwa duk shekara abinda ake cewa idi duk wani biki mai maituwa duk shekara to kaga anan ma ya saba wa wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam karara ya saba wa hadin annabi sallallahu alaihi wasallam to ballantana kuma a je a roƙi na cikin kabarin a nemi biyan bukata daga wajensa maimakon shi a roƙa masa sai a riƙa roƙonsa to kaga wannan ma wata kuma bid'a ce kuma mu ce wata shirka ce kuma ta shigo ƙarƙashin wannan bid'a ne to haka nan in ba masallaci za a yi tattaki a je an shigo da bid'ar shaddu ar-rihal ila ghayri al-masajid ath-thalatha an shigo da bid'ar tattaki zuwa ga wani masallatai uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tattaki ya hana tattaki zuwa gare shi ana kusan ana abin da fatar masallaci domin sallar juma'a ko sauran salloli biyar ko domin zama a yi idi abin da a yi zikiri a yi karatun qur'ani ko a yi darasi wannan duk ana fatarsa ba kuma dan masallacin dan karan kansa shi masallacin ake zuwa babu wani musulmi da yake girmama wani masallaci li ainin masjidi din in ba waɗannan ukun ba sai dai ya girmama shi saboda abin da yake ake a cikinsa da za a canza masa guri inda duk aka maida shi can zai koma ko ba haka ba yanzu za a ɗauke masallacin nan daga nan a rushe shi a share gurin a matsar da shi a koma da shi wani guri ba can za mu koma ba sai wani ya kafe ya ce shi gurin nan yana da tsarki ba zai bar shi ba saboda haka nau'ul masjidi ake girmamawa ba makanuhu ba bi dalili da a ce an canza shi daga gurin an mai da shi wani guri musulmi za su bi shi duk inda aka mai da shi wannan gurin da a ce Allah ya kiyaye zai zama wani abu daban, ba masallaci ba, a ce an daina sallah a gurin, wani abu daban ake yi. Musulmi ba su ci gaba da girmama gurin ba saboda kawai yana gurin. To saboda haka babu mutum a niƙi gari saboda wani masallaci da ainihi in ba waɗannan masallatai uku ba da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ambata. Sai sa malamai suka ce wannan at-ta'rif din wanda yake da irin waɗannan abubuwa haramun haramun ne, ba sa saɓani akan wannan, kuma musamman a ce har ila yau akwai ɗaga murya wajen addu'a ana amin amin. Babu Ahmad an tambaye shi gaba da ɗaga murya a irin wannan yanayi, ya ce bai halatta ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tujahid wala tajhar bi salatika wala tukhafif biha wartaji baina dhalika sabila, yace wa hadha fi du'a, kada ka ɗaga muryarka lokacin da kake addu'a, kada kuma ka koye gaba ɗaya zama da kawai wasuwasi kake a zuciya, ba ba ka ma motsa bakinka, ba ka ma wani abu, wartaji baina dhalika sabila. Imam Ahmad yace wannan addu'a yake nufi da aya, akwai fassara ta malamai dangane da aya. Imam Ahmad yace addu'a yake nufi da ita. Saboda haka a cikin littafin Iqtida'u Siratal Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ya yi magana akan wannan at-ta'rif din, inda ya bayyana matsayin malamai dangane da wannan. Shi ne yace fa inna hadha lamma lam yaf'alhu sa'irus sahaba, kaga wannan kasancewar sauran sahabbai ba su yi ba, wa lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam shara'ahu li ummatihi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ga al'ummarsa ba, lam yumkin an yuqala hadha sunnatun mustahabba, sai bai yiwu ba a zo a ce wannan sunna ce da ake son a rike ta. Kaga sai ya faɗi kaidi biyu, annabi bai shar'anta ba, da ya shar'anta da ya zama sunna, wa lam yaf'alhu sa'iru sahaba, da sahabbai gaba ɗaya sun yi ya zama ne, ya zama sunna. To amma kasancewar sahabbai ba su aikata shi ba, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba, bai kasance sunna ba, bal ghayatu an yuqal, gayar abinda mutum zai iya faɗa akan wannan ya ce haza man mata ga fihi ijtihadu sahaba, wannan yana daga cikin abinda ya halatta sahabbai su ijtihadi akan sa, abinda ijtihadin sahabbai ya halatta akan sa. Saboda haka sun yi ijtihadi ne, tayu wani ya dace tayu kuma ya kuskure, aw mimma la yunkaru ala fa'ilihi, ko a ce abinda ba za a yi inkari ba ga mutum dan yayi, dan wani ya bi asarin nabi sallallahu alaihi wasallama ba za a yi masa inkari ba, saboda an samu Abdullahi dan Abbas dan Umar yayi yana shafar wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba a jikin minbarin sa, yana shafawa a abin nan din sa. Sai dai kuma yanzu duk wani abin da zaka kama jikin shi ne fa, ka je ka ce mun kafa minbarin da manzo Allah ya hudu ba akan sa, ba za ka samu rufa, sai dai gurin ɗan damfara, gurin ɗan damfara har takalminsa za su ɗauko maka, har gashinsa za su ɗauko maka, kuma billahi da zai ɗan damfara ne, ɗan damfara ne. A ce maka ataki, ataki akwai wani gashin manzo Allah yana nan ana tayo shi, to inda a ce akwai wanda ya kamata a zamanin sahabbai a ji shi yana yawo tsakankanin sahabbai ko a ji suna lufarka ko wani abin nan. Saboda haka wannan duk abubuwa ne wanda babu tabbas a kansu, sannan wannan abu ne da yake banta ga annabi sallallahu alaihi wasallama, babu kuma wani wanda yake da wannan matsayin, komin darajarsa da martabarsa da falalarsa a cikin wannan addini ba zai taka wannan matakin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya take shi, shi yasa baka taba jin an ce an yi haka da sayyidina Abubakar ba, ba wanda ta ji an taba ce maka wani sahabi ya je ya shafa sayyidina Abubakar dan ya samu falala, ko sayyidina Abubakar ya shafa masa kai dan ya albarka, ba za ka ji wannan ba, ba za ka ji sayyidina Umar ya yi haka ba, ko sayyidina Uthman, ko sayyidina Ali, ko Abu Huraira, ko Abdullahi dan Umar, ko Talha ibn Ubaidillah, ko Az-Zubair ibn Al-Awwam, ko Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah aminu hadhihi al-umma, ko wani daga cikin sahabbai ba za ka samu wannan ba. Da haka dukkan wani da zai zo kuma ya yi da'awar wannan matakin, wannan matsayin, to yana so ne ya ce shi ma yana gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa. Duk mutumin da zai zo ce shi ma zai shafa maka kai ta samu albarka, to ka tabbata abinda yake maka da'awa shi kansa yana gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda sahabbai ba su yi wannan da'awar ba. to galibi kuma wanda zaka samu yana da wannan da'awar to mai shafaffiyar albarkan ne in ya shafa taka albarkan zai shafe ke kai haka لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد فبدأ أبن إذا اجتهادي ينهلت أتكنسا لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وسبكي إنكاري قوان لأي أبن عبد الله أم أمر ييبا وقوان لأي إذن أبن عبد الله أم أباس يينا تعريفي با بعد أن كسن شيء ورس سنة شيء مستحبة النبي صلى الله عليه وسلم يا سنة تاتبعاء بعد أن ونبني dan dai kawai abu ne wanda ya halatta ijtihadi ya shiga cikin sa shine kawai dalili aw yuqalu fi at-ta'rif ko kuma game da wannan ta'rifi ace innahu la ba'sa bihi ahyanan li'arid ba dai fi wani lokaci saboda wani dalili da zai yi ciyo idan lam yaj'al sunnata ratiba idan ba bai da sunna ratiba ba duk shekara sai mun ganka a gadan kai alumu ranar arfa kai in muka gani gaskiya za ka maka insani amma wata shekarar kana zaune a gida kwanakar da za ka yi kuma ranar arfa su kake kai ba za ka san masallacin gadon kaya amma fa da sharaɗi fa kakka zama ɗan rijiyar ne ka zama ɗan gadon kaya kawai mutum ya tashi sarkin yaƙi ya tashi ba kasuwa a ranar zai ce to ai gane zo ma tun da yau arfa da azumi a bakin shi bala ya zo masallaci ya yi lazumi sai ya zo ya ta yan wurdansa da fikiransa da karatun Qur'ani da sauransu ga su kasa mai shi mai kake ce yau arfa kuma ba abin da nake yi rada wani abu ne ya bujuro masa amma wata shekara in ka zo ka ga sarkin yaki a lungu yana yin wannan lazumi wata shekara kai sarkin yaki abin da na tafa ba mu san inda ya tafa ba to ana sai a yi inkari shi da abin da Ibn Taymiyya ce أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض تبعو دوان دليل الذي قد شيوه إذا لم يجعل سنة الراتبة إذا ما سنة الراتبة وجباء كالكوتاوة بأس الكوتاوة ما نأتي وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله وهكذا ما لمين ما مين إلي suke faɗa dangane da irin wannan da abubuwan da suka yi kama da wannan taratan ya karahu na wani lokaci suke kai makaruhi ne irin abin wa taratan yi sauwuna fi ijtihad wani lokaci suke halal ne a yi ijtihadi cikin wannan wa taratan yi rakkisuna fi idan lam yuttakhadh sunna wani lokaci suke ba laifi idan ba a riƙe shi sunna wato ta dindindin ba wala yaqulu alimun bisunna amma ba za ka taɓa samun wani malami masanin sunna ba yana cewa inna hadhihi sunnatun mashru'atun lil muslimin ba za ka taba samun malami masanin sunna yana cewa wannan sunna ce da aka shar'anta wa musulmi ba za ka samu wannan ba fa inna zalika inna ma yuqalu fi ma shara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda duk ake cewa sunna da aka shar'anta wa musulmi ana fada ne game da abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya shar'anta ga musulmi iz laysa li ghayrihi an yasunna ولا ان يشرع با wani wanda yake da haƙƙi ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam yace abu kaza sunna ne ko abu kaza shari'a ba wanda yake da wannan haƙƙin annabi kadai yake da wannan hurumin yayi abu ya zama sunna ya fada abu ya zama sunna ayi a gaban shi ya kawar da kai ya zama sunna yake da wannan hurumin amma ba wanda yake da wannan hurumin wa ma sannahu khulafa'ur rashiduna abinda khalifofin sa shiryayyu suka sunnanta shi ya zama sunna fa inna ma sannahu bi amrihi fa huwa min sunanihi sun sunnanta shi ne da umarnin sa don haka yana karkashin sunnanta ba annabi yace alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin abinda suka sunnanta sun sunnanta shi ne da umarnin sa dan shi yace wa sunnatil khulafa'ir rashidin don haka ya shiga karkashin sunnanta wannan al-khulafa'ur rashidin al-adlan ta cikin sura al-khulafa ana nufin alce ta ta'rif ko ta istidrak alce al-ahdiyya ko ko alce al-jinsiyya in muka ce al-ahdiyya muna nufin waɗannan khalifofi da aka sani kowane ɗayan su idan ya sunnanta abu ya zama sunna. In muka ce al-jinsiyya ce ana nufin in sun zama gaba ɗaya duk gaba ɗayan su sun yi haɗu akan abu. Bara in gaya muku shi da siga da za ku fi ganewa. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة مجموع الخلفاء وسنة أحد الخلفاء الراشدين ماذا مقدرة؟ مجموع الخلفاء الراشدين دكا فكينا إن سنة رأك أبو سوف قلت أبو كوكو بقى على نفسي تايا تجا شكين سما كودا تايا تجا شكين سما ها؟ babu shakka ana nufin majmu'u dukkanin domin kace daya to zaka samu kanka cikin ruduwar lokaci dan suka yi sabari a wata mas'aloli wani yace eh wani yace a to wanne zaka dauka kai kuma an ce ka rike kowanne daya kaga anan sai ka samu abun ba zai yiwu ba zaka iya hada na'am da la ba zaka iya hada a wajibi da haramun ba to aka samu mas'aloli wasu daga cikin al-khulafa din su saba akan su sai ta dama daga cikin malamai suka ce ana nufin abin da al-khulafa suka hadu akan ta wala yakunu fi ad-din wajiban illa ma awjabahu babu abin da zai zama wajibi a addini sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake wajibi ne wala haraman illa ma harramahu babu abin da zai zama haramun sai abin da manzon Allah yake haramun ne ولا مستحبا الا ما استحبه باب ابن الذي زما مستحبي سي ابن بذا الله ليس مستحبي اشي كذا مستحبي حكمي ne daga hukunta hukunta shari'a yana buƙatar dalili kada a ce ai mustahai ba a ce wajibi bane kamar da aka ce ai dariqa mustahabi ne ba wajibi to wasu dauka aka ce mustahabi ba lalle sai an samu masa dalili daga alqur'ani ko hadisi ba tunda dai ba a ce wajibi bane to shike dan abar shi mustahabi ne ba zai buƙaci dalili ba ai al mustahab abun so ko shine mustahab da Hausa al mustahab abun so to waye yake san Allah in kace Allah yake so to a ila yake yana so manzo Allah ne yake so to a ila yake so to in ba Allah da manzansa ne suke san abun ba ka gaya min waye yake so in kace shehu ne yake so to Allah yake kabauta shi dan yana so kake yi ko dan Allah yana so to kaga abin ya zama na wani ne ba da Allah ba to sai kace mustahabun inda sai ka kara wani bayani akan ina mustahabun zai nufa amma kawai kace abu mustahabi ne abinda za a fahimta cewa Allah da manzon sa suke san abu ma ahabbahu Allah wa rasuluhu wala makruhan illa ma karihahu ko kace wala makruhan illa ma karrahahu banda abin da Allah ya karhanta babu abin da zai zama makruhi wala mubahan illa ma abahu ba abin da zai zama halal sai abin da Allah ko da manzon sallallahu alaihi wasallam suka halalta ba
wa hakaza fil ibahat kama tabaha abu talha akla al barad wa huwa sa'im wa tabaha hudhaifah li suhur ba'd dhuhur al daw' al muntashir hatta qila huwa al nahar إلا أن الشمس لم تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد إلى الكتاب والسنة وكذلك الكراهية والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا أو رأي تقدير مسافة القصر بحد حده أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لم يقصر بدون ذلك أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر ومن ذلك قول سلمان إن الريق نجس وقول ابن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم وقول علي وزيد وابن عمر في المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج. وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين. وقول ابن عمر وغيره إن المبرم إذا مات بطل إهرامه وفعل به ما يفعل بالحلال. وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراط في الحج. وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل. وقول عمر وابن عباس إن المبتوتة لها السكنى والنفقة وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول. ونظائر هذا كثيرة لا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن تيمية دا يا nan ma bayanan da ya abai duk ya gamsar da mu, to amma yana ga kamar akwai bukatar ƙarin bayani dai har yanzu. To haka za fil ibahat, haka nan cikin abubuwan da suke na halal, babu abinda zai zama mubahi ko da sahabi ne yayi idan ya kasance ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake ya halalta, ko da sahabi ya halalta abun ko shi an ga yayi, amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da wannan ba ko bai bada wannan kofar ba, to abun ba zai zama karbatse ba. Yace kamar tabaha Abu Talha aklal bar, Abu Talha ya halatta cin abin nan kankara, kankara da take ta ruwan sama, tace bar kankara da take faduwa in ana ruwan sama, ya halatta cin ta wa huwa ta'i halin yana saboda haka an gan shi ana ruwa tana faduwa yana dauka na eh aka ce haka Abu Talha yace eh Allah ya saukar da ruwa ne dan ya sanya ya mana yanayi da jikin mu sanya makoshin mu kuma ba abinci bane. Albarad laysa bi ta'amin wala sharab, Allah ya hana ci da sha ne ga mai azumi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayrul abyadu min al-khayril aswad min al-fajr. Yace to albaradu laysa bi ta'amin wala sharab, saboda haka shi yana ganin ba komai dan ana ruwan sama ana kankara kana azumi kuma kana ta a Ramadan. Kaga wannan matsala ce da shi kadai yake banta da ita, yace hada su yana ga kamar ba abinci bane ba abinci, kai ne ba za ka cika koshi ba kuma za ka ji kishin ruwa ba ka ce wannan shine ruwanka. To saboda haka wannan sahabbai ba su yi muwafaka da shi a nan ba, amma ijtihadin sani shi yana gaba wani abu. Wastabaha Huzaifatu as-Suhur ba'da zuhuri ad-dawl al-muntashir hatta qila huwa an-nahar illa anna ash-shams lam tatla. Domin shi Huzaifatu ibn al-Yaman kamar yadda yazo a cikin Musnad na Imam Ahmad daga hadithin Zirr ibn Hubaysh, an tambaye shi a wani lokaci ne suka yi sahur tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yace huwa an-nahar illa anna ash-shams lam tatla, gaskiya rana ta yi abin nan amma ba ta hudu ba, bata abin nan ma'ana gari ya yi waye amma rana ba ta hudu ba. Saboda haka shi yana ganin za a yi ta sahur ko da gari ko da ba nema, sai in rana ta hudu ne to lokacin za a dakata. Wannan fahimta sani shi kadai, sauran sahabbai duk sun zira masa hudu ba wanda ya yi muwafaka da shi a kai. To kaga anan ba za ka ce ai ka samu hujja ba, saboda Huzaifa ibn al-Yaman yana sahur bayan asuba kai ma sai an gama sallah asuba ka dawo daga masallaci ma za ka ce a ga ko maka kwana abinci. Ce wastaba Huzaifa as-Suhur ba'da zuhuri ad-dawl al-muntashir, bayan hudowar haske wanda yake yaduwa a sararin samaniya, hatta kila har ma aka ce huwa an-nahar aka kira lokacin kamar gari ya waye, illa anna shamsa lam tatlu, kawai rana ce bata fito hudo ba. Wa ghayruhuma min as-sahabati lam yaqul bidhalika, babu wani daya daga cikin sahabbai banda waɗannan da ya faɗi irin ra'ayin da suka faɗa, babu wanda ya goyi bayan Abu Talha a wajen ya dinga hadiyar kankarar ruwan sama haka nan, babu wanda alhali yana azumi, babu kuma wanda ya goya wa Huzaifa ibn al-Yaman baya akan yayi sahur bayan asuba ta yi gari ya waye, domin Allah ya ce hatta ya bayyana lakum al-khayrul abyadu min al-khayril aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. فوجب الرد الى الكتاب والسنه. فايرون wannan kaga maganar Hudhaifa kaga maganar kaga aikin Abu Talha to ba rikewa zaka yi ba a sai ka koma su kitabu sunna ne suka ce dole ne ka koma ga kitabu sunna ne suka ce game da sahur me suka ce game da cin albarak ya halatta a ci wannan a matsayin ba sha bane ba ci bane sai ka koma anan duk zaka ga sahabbai ba su yi muwafaka da su akan nan ba وكذلك الكراهية والتحريم هكذا أبدا يسافر كرها كهرم تاوى مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف كما يلا سيدنا عمر ده أنسى سكي قال مكروه ليه قمي هج يسيني تراري أدكين سكافين يلا وافي لهج قبل الطواف بالبيت طواف الإفاضة أبدا ثورا ما لم يسكي سوى إذا مسيني يتحلل لفرقه لا نرقوه غوته yanzu ya yi jifa ya yi tahalluli da jifa ko ya yi tahalluli da jifa da aski ko ya yi tahalluli da jifa da aski da soke abin da yansa kaga abin da ya rage masa shi ne ya je ya yi dawati wasu suna cewa ya yi tahallulul asghar abin da bai halarta gare shi ba kawai ya kusanci matarsa har sai ya yi dawati amma sauran abubuwan da da aka hana shi kafin ya yi wannan tahallulin yanzu an halarta masa daga ciki a cikin abubuwan da aka hana shi a da akwai sa tunare don haka zai iya sa tunare to amma Umar ibn Khattab da ɗansa Abdullahi dan Umar kamar yadda yazo cikin muwadda haka ne yazo cikin sayyid Muslim ra'ayi Abdullahi dan Umar su suna ganin wasu kar mutum bai yi dawasi ba to ba shi ba sa turare sai yayi dawasi an gaya wa nana Aisha ta yi inkarin wannan tace ba haka bane ayyabtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ihramihi wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt lokacin da Allah zai sanya ihrami na sa masa turare a jikinsa haka nan lokacin da yayi ihlali kafin wato ya sauka ya fita daga cikin ihraminsa kafin yayi dawafi na sa masa turare a jikinsa saboda haka ita sayyidatu Aisha kaga abun a aikace ita ce tayi mubashara sawa manzo Allah turare a wannan lokacin amma Abdullahi dan Umar da mahaifinsa ba su sani ba don haka sai suke fatawa akan cewa ba za a yi ba wannan shine yasa malikiya suka riƙe wannan ra'ayin a matsayin cewa shine magana mafi inganci tare da cewa sayyidatu Aisha ta yi inkari ga sayyidina Umar da ɗansa akan wannan shi yasa za mu ga Salim dan Abdullahi dan Umar lokacin da ya faɗi ra'ayin mahaifinsa kamar yadda yake cikin sahih Muslim lokacin da ya faɗi ra'ayin mahaifinsa Abdullahi dan Umar game da sa turare ga wanda ya fita daga ihraminsa bayan yayi jifa ko yayi jifa yayi aski sai yake cewa amma Aisha ya an tambaye Aisha Allah ya kara mata yarda ga abin da tace sayyidatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt sai yace wa sunnatu ahqqu an tuttaba abin da ya kamata a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai ce sai babansa ba kaga dole zai ce sai babansa to bai san sunna ba wa karahati man kariha min as-sahabati fasqa al-hajj ila at-tamattu aw at-tamattu mutlaqan daga cikin sahabbai akwai wadanda suke ganin ba za a yi fasqa al-hajj ila at-tamattu ba wato mutumin da ya dauki hajji ifradi ko kuma ya dauki kirani bai kora dabbarsa ba wannan a sunna abinda ake bukatar sa shine yayi fasqin wannan hajji din ya maida ta umara wato da farko yayi niyyar hajji yace yayi niyyar hajji kawai ko kuma a ya tafi da abin layyarsa abin hadayarsa da niyyar kirani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabban da suka dauko irin wannan niyya din cewa su mayar da hajjin su ta koma umara idan suka mayar da hajjin su ta koma umara suka yi umara ranar 8 ga wata suka dauki niyyar hajji kaga sun zama masu tabbaci to sahabbai suna ganin wannan ba bai kamata ma a yi ba wasu kuma suna ganin makaruhi ne matukar ka dauko ba za ka mai da shi tamattu'i ba wasu ma suna ganin tamattu'i makaruhi ne ya kamata ka yi umara a cikin a tafiyar ta daban ka yi hajji a tafiyar ta daban wato ka gwama hajjin ka da umaraka a tafiya daya wato kamar kana so ka jefi tsuntsu biyu da honge ɗaya kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kirani yayi a hajjin sa saboda ya koro hadiyarsa, amma ya umarci sahabbansa da suka da basu dauko da basu koro hadiyarsu ba cewa su mai da hajjin su ta zama tamattu'i, wato su mai da ta umara daga farko daga ba su dauki niyyar hajji din, sannan wanda suka zo da ifradi su ma su mayar da ita umara in sun je su yi dawafi su yi sa'ayi su yi aski su zama su umara, don haka sai su koma cikin kayansu na gida sun zama yantattu kamar suna zaman gida daga bayan ranar takwas da wata ranar tarwiya su sake yin niyyar hajji. To wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa da shi, kuma shine ma wasu daga cikin sahabban suke ganin ma wajibi kamar Abdullahi dan Umar, Abubakar da Umar har ma Usman ibn Tumayra ta al-Khulafa'ur Rashidun duka sun fi fifita mutum ya yi umara a wata ɗaya daga cikin ashhurul hajj, sannan kuma ya zo ya hajji a cikin ashhurul hajj, wato kamar Zulhijja, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja, waɗannan su ne ashhurul hajj. To ka zo ka yi umara a Shawwal, sannan ka dawo gida za a tafi ka sake yanka tikiti ka je kuma kai hajji, dan kai tafiya biyu don ka samu ladan da yawa, don haka za su zo daga Madina su je su yi umara a cikin ashhurul hajj, sannan kuma su dawo garin su, sannan kuma sake wannan wanda yake Madina ai da sauki, amma yanzu kana ana kokowa din nan da harkar masara da gero da waye a ce kai tikiti biyu ka ba samu ɗaya. To su a lokacin abin da sauki hatta a faki wanda yake nesa in yana igari zai iya zuwa ya je dawo, amma wanda yanzu al'amarin na farko sai an yadda ba ka ji ko kana da fifikin da aka tashi kaje ba za a yadda ba baka dama ka shiga kasar ba, indai ba waliyan da suke zuwa Arfa ba ranar Arfa su je a ciwo Arfa da su dawo gida kashi gari kuma nan a cira don sallar kaga da ba ake hajji ba. To dai idan ya keta da sauran ayyukan hajji shi wai kawai Arfa ya je aka ci Arfa da shi kuma ya dawo gida. Shi da yace wa karahatu man kariya min as-sahabati fasqa al-hajj ila at-tamattu aw at-tamattu mutlaqan, ko bai karanta tamattu din gaba daya. Ibn al-Qayyim yayi magana akan wannan da yawa a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi sayyid al-Ibad. Aw ra'a taqdira masafati al-qasr bi haddin haddahu, ko kuma yake ganin kasaru ana iya ma tafiyar kasaru iyaka, daga cikin sahabbai akwai wanda suke ganin ana iya yi wa tafiyar kasar iyaka, minhum man hadda hadi arba'ati burj, ce burji hudu wato mil 48 suka ce akai tafiyar mil 48 daga nan ne kasar take farawa, wasu wato tafiyar yini kamar Abdullahi dan Umar kenan, wasu suka ce idan mutum yayi tafiya tsakanin Makka da Madina, tsakanin Makka da Madina ko Makka da Taif ko Makka da Jidda, tsakanin Makka da Jidda, to wannan masafar Makka da Jidda ba ta zuwa kilomita 100 ba, kinan sai kai tafiyar kilomita 100 sannan ka fara kasar kamar Abdullahi dan Abbas kenan. Wannan duk ra'ayi ne na wasu daga cikin sahabbai wanda suka iyakance wa kasar gurbi, kaga irin dan ba zai zama magana su ce hujja da ba wanda sai ketare ta a ce wannan ita ce sunna ba, tunda wasu sahabbai ba su goya musu baya akan wannan ba, shi yasa malamai suka saba akan wannan, wasu kalki mas'alar iyakancewa din kamar masu daukan burji din, wasu ka ce a'a abin duk da abin da za a kira shi tafiya duk abin da za a kira shi bulaguro shikenan za a yi masa kasar, da zarar ka in gidanka akan iyaka yake kana fita kai tafiya kai shiga wani gari kiran da kasar ba maganar iyaka kawai a ce sai ka wuce iyakar garin ku ko na ba, kana fita daga nan binnan garin Kano kana fara shiga ƙauyukan nan shikenan kawai ka fara kasar ka, ba sai ka kirga kilomita lokaci ba, wannan shine kuma ba in tafiya ka kulli ajiyar tafiya a jirgi misali zaka yi tafiya tun daga iyakar ma sai ka fara kasar ka, wannan duk shi ne abinda dalili ya fi ƙarfafawa baya ya fi goyon baya, wa annahu la yuqsaru biduni zalika, suka ce ba za a yi kasar ba in ba a kai wannan mudda ba, aw ra'a annahu laysa lil musafiri an yasuma fi safari, ko kuma wanda zai ga daga cikin su cewa wanda yake matafi ba shi da dama yayi azumi, kun san matafi an ba shi dama ya sha azumi, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayami ukhra, haka matafi yana iya aje azumin sa in ya dawo gida ya samu a wani lokacin kuma sai ya rama. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da sahabbai, cikin sahabbai akwai wanda sun yi azumi akwai wanda ba su yi azumi ba, ƙarƙarin dai malamai abinda suke faɗa wasu daga cikin malamai cewa wanda azumi ba zai ba shi wahala ba yana iya yin azumi ko da a halin tafiya ne, saboda wasu sahabbai sun yi kuma sun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna azumi, wanda kuma azumi zai ba shi wahala a halin tafiya to bai halatta ya yi ba, su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ga wasu can suna azumi a halin tafiya, to an gaya masu suna cikin wani hali na wahala ya ce ula'ikal usat ula'ikal usat ula'ikal usat, ya ce laisa min albirri siyamu fi safar, azumi a tafiya baya daga cikin albirri wato aikin alkhairi. To malamai suka ce wannan ga wanda azumin zai wahalar da shi, amma ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce mun yi tafiya a cikin mu akwai mai azumi wani ba sa azumi, masu azumi ba su aibanta wa marasa azumi, marasa azumi ba su aibanta wa masu azumi ba, amma da haka akwai cikin sahabbai waɗanda su suna ganin in dai kai matafi ne kawai sai ka aje azumi ka ko ka so ko za ka iya ko ba za ka iya ba, ka duba muwadda akwai aikin Abdullahi dan Umar akan wannan inda zai tafiya ba da za a yi azumi, a in ka duba cikin musannaf na Ibn Abi Shayba za ka ga ra'ayin mahaifinsa Umar akan wannan, su suna ganin in dai kana halin tafiya to dole ne ka aje azumi ko da za ka iya yin shi, sauran sahabbai ba su faɗa haka ba ko ba su aikata haka ba, irin wannan matsala sai a koma a duba a gawaye yake da dalili, maganar su ba za su zama ita ce hujja ta ƙarshe ba. Haka nan wa min zalika qawlu Salman inna al-riqa najis, yana daga irin wannan maganar da aka samu daga Salman al-Farisi wanda yake ganin yawo najasa ne, kamar da yake cikin Sunan al-Kubra na Baihaqi, Sunan al-Kubra na Baihaqi Salman yana cewa idza hakka ahadukum jildahu fala yamsah bi riqihi fa innahu laysa bi tahir, Salman al-Farisi yake cewa idan ka yanku idan ɗayanku ya sosa jikinsa fatarsa to kada ya shafi fatarsa da yawunsa domin yawunsa ba ɗahiri ba ne, kaga wannan ra'ayi ne nashi da sauran sabbin mara masa baya akan wannan ba. Wa qawli ibn Umar innal kitabiyyata la yajuzu nikahuha, da faɗar Abdullahi ɗan Umar ra'ayinsa na cewa matar da take da kitabiya wato nasara ce kirista ce ko kuma yahudiya bai halatta a aure ta ba, gashi Allah ya ce wa al-yawm uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba uhillu lakum wa ta'amukum uhillu lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wa la muttakhidhi akhdan, Allah ya ce ya halatta mana abincinsu ya halatta mana auren matansu katangaggu ba masu boyfriend ba. Abdullahi ɗan Umar yana cewa Allah ya hana auren mushrika, Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna, don haka akwai shirkar da ya fi ta ce Isa ɗan Allah ne ko akwai shirkar da ya fi ta bauta wa Kurus, don haka shi sai yake ganin ba za a auren su ba. Wannan ra'ayin Abdullahi ɗan Umar ne kamar yadda yake cikin musannaf Ibn Abi Shayba, ya kawo wannan daga Abdullahi ɗan Umar, kaga sauran sahabbai sun saba masa anan maganar sa, shi kadai ba zan hujja ba, Allah ya san suna shirka, shi ya faɗi suna shirka, shi ya faɗi kafirai ne, ma kuma shi ya halatta auren su ya halatta yin kansu ba wai bai san haka din ba, shi yasa sauran sahabbai ba su mara Abdullahi ɗan Umar baya anan ba. Haka nan wa tawritu Mu'az wa Mu'awiyata lil muslim min al kafir, Mu'az ibn Jabal da Mu'awiya ibn Abi Sufyan suna ganin idan mutum musulmi ne babansa kafiri sai baban ya mutu ya bar dukiya to za a iya raba gadanta da wannan musulmi din, a hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira la yarithu al muslim al kafir wala al kafir al muslim, to amma su sayo hadisin bai je musu ba, sayo sun fassara kafirin da cewa al-kafirul harbi ake nufi, kafirin yaki ba kafirin amana ba, duk dai sai akwai dai wani tawili da wata fassara da suka yi wa nan yake suka sa suke ganin cewa musulmi zai iya cin dukiyar babansa kafiri. ومن أمر وابن مسعود للجنود أن يتيمم توريث معاذ لتوريث معاوية للكافر المسلم للكافر أبنى للمسلم من الكافر والليلة لا أشكين مصنف ابن أبي شيبة جل جلس نشاءنا حكنا. ومن أمر وابن مسعود للجنود أن يتيمم ابن مسعود da Umar da Ibn Mas'ud suna ganin mutumin da yayi janaba bai samu ruwa ba, to ba zai taimama ba, sai dai hakuri sai ya samu ruwa sannan ya yayi alwala ya biya sallar da sauci masa. To amma Ammar ibn Yasir lokacin da yaji Umar ya faɗa kai ce a mun yi tafiya janaba ta same mu muka yi birgima kamar yadda ina jin bayan Ammar ɗin yana bada labarin cewa shi da Umar ɗin suke tafiya suka yi birgima kamar yadda jaki yake, suka zo suka yi sallah daga baya suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ba ya buƙatar haka, inna ma yakfika an taf'ala bi yadaka aw an taqula bi yadaka hakaza fa daraba bi yadayhi al-abd darbatan wahida. Allah ya ce ai ba sai kun yi birgima ba kwa iya yin haka, kawai ku buga hannunku sau ɗaya ku shafi fuskarku da hannayenku, fuskarku da tafin hannayenku, wanda ya ishe ku ba sai kun yi birgima ba. Lokacin da Ammar ya tuna Umar ya ce shi gaskiya bai tuna ba, shi bai tuna ba. To kaga anan Ammar sahabi ne kuma amintacce ne karɓaɓɓe ne, don haka maganar sa shi Umar bai tuna ba, amma shi ya tuna, tunda ya tuna shi kenan ta zama hujja. Wa qawlu Ali wa Zaid wa ibn Umar fil mufawwid innahu la mahra laha idha mata az-zawj. Al mufawwid shi matar da aka daura aure aka ambaci sadaki amma ba a bayar ba, nikahu takwi, an ce da sadaki amma ba a bayar da sadakin ba, akan za a bayar nan gaba. Wani lokaci aka yi nikahu takwi ba a ma ambace ba a ma yanka sadakin ba, ba a ma faɗi nawa za a bayar ba, ba a gama tantancewa tsakanin uba ko wali da miji ba, sai to auren nan dai za a yi shi ko ma dai yayin ne maganar sadaki kai ya tsaya mu ɗau lokaci. Shi yana kira 50,000 mijin kuma yana cewa shi 30,000 zai bayar, aka yi ta kai kawo aka yi ta kai wa rana wannan ya zo wannan ya faɗa wannan ya faɗa, ce to ba shi kuma ranar ɗaurin aure ta zo ba a gama yankewa ba, ce to a zo a ɗaura daga baya a zauna a tattauna nawa za a bayar. To kaga wannan nikah an yi aure ba a ma yanke nawa za a bayar ba, to ana yin haka sai mijin ya mutu. To ya tana da sadaki ko ba ta da? Malamai sun ce tana da sadaki, tana da sadaki duk da cewa nikahu takwir ne ba a yanke sadakin ba, amma a yanke a bata sadakul mithl, sai a duba ire-irenta za su yi nawa sai a bata. To amma Ali da Zaid da Ibn Umar suna gabata da sadaki, kaga sauran malamai sun saba musu anan. Haka da musannaf na Abdurrazzaq da musannaf na Ibn Abi Shayba za a ga ra'ayin waɗannan sahabbai. Wa qawlu Ali ibn Abi Abbas al-mutawaffa anha al-hadith innaha ta'taddu 'adad al-ajalay. Haka nan da fadar Ali da Ibn Abbas game da matar da mijinta ya mutu tana da ciki. Wato mijinta ya mutu ya bar ta da ciki. Kun ga matar da mijinta ya mutu menene iddarta? 24 wa 10. Matar da take da ciki kuma iddarta ulatu ahmalin ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Kun ga kowace akwai iddar da aka faɗa, to ita wannan mijinta ya mutu kuma ya bar ta da ciki, wacce iddar za ta yi أربعة أشهر وعشرة فكذا أنت هاي مشي كيلا علي ابن أبي طالب ابن عباس توبة رسكي فالأبا تعتد أبعد الأجلين وأن لوكتين يفتذلا هاي هو القوة هؤلاء فانا قوما وأن يفتذلا شي ذاتي وأن يفتقوه شي ذاتي sauraka in mijin ta ya mutu saura wata biyu ta haihu to ko ta haihu tana cikin idda sai ta yi wata hudu da kwana goma a in mijin ta ya mutu ya bar ta da ciki wata biyu kaga nan gaba tana da wajen wata bakwai to sai ta zauna wata bakwai sai ta haihu sauraka wanda ya fi yawa za ta dauka shine ta taddu abad al ajalai to ai mun samu rikici tsakanin Abu Huraira da so abin nan Ali da Ibn Abbas karshe aka je gurin Ummu Salama ta ba su labarin kissar Dubai'a al-Aslamiyya Subai'a al-Aslamiyya lokacin da Subai'a al-Aslamiyya lokacin da tare su ga bijin da ya rasu yana rasuwa a lokacin sai kuma ta haihu to shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan kin fita daga idda yana iya zuwa ki adanki kuma ke mazauni ma ya fito shi kenan a ranar ma aka so a daura wuri za a iya daura wuri to kaga su ba su samu ba su ji hadisin Subai'a ba kissar Subai'a al-Aslamiyya shi yasa suka yi fatawa da wannan amma hadisin Subai'a al-Aslamiyya ya inganta saka wannan kissar tana nan cikin Sahih Bukhari wa qawlu ibn Umar innal muhrima idha mata baqala ihramuhu وفعل به ما يفعل بالحلال لكم رأي عبد الله بن عمر وغيره لو ننسى شيء المحرم متمن ديك cikin ihrami ma yana cikin aikin haji sai ya mutu to sai suka ce aikin hajjin sa ko ihramin sa ya rushe saboda haka duk abin da ake yi ma wanda ba shi da ihrami wanda ba mahajjaci ba lokacin da ya rasu shi ma ba za a yi masa don haka za a yi masa wanka a sa masa likafani a sa masa tunani kun san wanda yake mai aikin haji ba zai rufe kansa ba kana ba zai sa tunani ba suka ce a tunda har ya rasu to ihramin sa ya rubuce ya dawo kamar kowa ya dawo kurt to aka sai a yi masa jana'iza ta kurtaye to amma abin da ya tabbata iftar wanda dabbar ta faɗo da shi ta harbe shi ya mutu yana cikin ihramin sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ihsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi wala tastur wala tughtu wajhahu wala tughtu ra'sahu wala tuhannithu Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku masa wanka da ruwa bi sidr wa sidr da magariya ganyen magariya sannan ku sace a cikin likafaninsa wato cikin ihramin sa ku yi masa likafani da ihramin sa fi tawbihi sannan kada ku rufe kanka kada kuma ku sa masa turare fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan saboda za ta shi ranar kiyama yana talbiya saboda ku bar shi a cikin sifarsa ta mahajjaci kada ku sa masa turare tunda ba a yarda mai haji wanda bai yi tahalluli bai sa turare sannan kuma kada ku rufe kanka don ba a yarda mai haji ya dauko abin da ya rufe kansa ba domin za a tashe shi a matsayin mai hajji ranar gobe kiyama kaga wannan ya muni to amma su ba su samu wannan kissar ba ko ba su hada liske ta ba saboda haka sai suke cewa ya dawo kamar kowa wa qawl ibn umar wa ghayrihi la yajuzu al-ishtiraq fi al-hajj da madar ibn umar da wannan ta cewa sanya sharadi a hajji bai halatta ba sharadi a hajji kamar mutumin da zai fita hajji amma yana jin tsoron a hanya akwai yan fashi akwai wani abu ko yaki ko na wanda zai iya sa shi ya dawo amma lokacin da ake tafiya ka ya ce to ya ubangiji gani na fito ya yi lokacin da ya ihrami ya ce to na fito idan wani abu ya tare ni to na dawo ruwa abinda na sauka daga hajji na warware wannan shine ko baya da lafiya misali an je Madina ya ce to ya ubangiji in na dau ihrami kuma rashin lafiya ta taso fa mahalli haitu habastani inda ka tsare ni nan ne gurin warware hajji na wannan shine ishtira ta bai halatta ba kawai ka je in Allah yayi za ka yi kai in ba Allah yayi wani abu zai tsare ka to shi gidan ka yanka hadayarka ka zo ka ci ka kare shi domin shi amfanin shartantawar ba abin ka bashi in ka shar'anta, ka shar'anta lokacin da zaka dau irani sai kace ya ubangiji ina fama da rashin lafiya, in rashin lafiyar nan ta taso min to a inda duk ta taso min dan ne gurin barware hajji na shine fa mahalli haifu habassani. To in ka faɗi wannan rashin lafiyar ta taso ta hana ka ƙara sa hajji, ba a cewa ana bin ka bashi sai ka je ka biya shekara mai zuwa, amma in baka faɗa ba to shekara mai zuwa wannan hajji yana nan a wuyan ka fa sai ka je ka sauke shi. To akwai hadisin Zuba'a lokacin da Annabi ya zo zai fita hajji ta ce ya Rasulullah ina so in je hajji tare da kai amma ba da lafiya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ke ishtariti sa shar'i ki ce fa mahalli haifu habassani, inda ka tsaida ni ya ubangiji nan ne gurin warware hajji, fa mahalli wa sunata fa mahalli wa fa mahatta mahalli daga ihlal ne na war fita daga cikin ihram. To kaga wannan hadisi na Zuba'a da ya zo gare su da sun yi aiki da shi, Imam Shafi'i bai yarda da ishtiraki ba, domin hanyar da hadisin Zuba'a ya je gare shi ba hanya ce ingantacciya ba, ya ce da ya inganta to zan saki ra'ayi na in kama sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bai haƙi ba Shafi'i ne, sai ya ce wannan hadisin ya inganta ta hanyoyi daban-daban, saboda haka wannan shi ne zabi. وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل هكذا عندما قالت ابن عباس بوننسا وندا يكي شوى المتوفى عنها ما تبدا مجل تي رسول با سي تاي تزما وتصيب اسما راسل سي سي تاي لزم شجدا تتاي إدى أشتبا سنة إيا فتاة تجوان بنيتي إدى وانا إتما مجانا شيدا wasu daga cikin malamai suka saba masa a kanta tana nan a cikin musannaf na Abdul Razzaq, wasu daga cikin sahabbai sun faɗi wannan amma wasu sun saba ma wannan kaulin. Hakanan wa qawlu Umar ibn Mas'ud inna al-mabtutata laha as-sukna wa an-nafaqa, hakanan Abdullah ibn Umar hakanan Umar da Ibn Mas'ud suna ganin matar da aka yi wa saki uku, matar da aka yi mata saki na uku na ƙarshe to ba ta da sukuna gurin zama, ba ta da kuma nafaka, ba ta da nafaka, ba ta da ciyarwa, wato ba za a ci gaba da ba ta mahalli ba, mijin nata ba zai ci gaba da ba ta mahalli ba, ba zai ci gaba da ciyar da ita ba, wato da aka saki za ta zauna ta yi idda, za ta zauna ta yi idda a gidanta, mijin ta bai isa ba ya fitar da ita, sannan dole ya ciyar da ita a tsawon kwanakin da za ta yi idda har ta gama idda. To idan saki uku ne da babu komai za ta yi idda a gidansa ko ku a za ta koma gidansu ta yi idda? Abinda jumhurin malamai suke faɗa shine za ta yi idda a bisa hadisin Fatima bint Qais, za ta yi idda a gidansa sai ta gama idda sannan ta fita. To amma Umar shi ya saba ma wannan, yake cewa ba za mu bar littafin Allah laha sukuna afwan laha sukuna na, shi Umar yana ganin za ta zauna a gidansa. Hadisin Fatima bint Qais kuma tana cewa an saki ni uku a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya min sukuna ba, bai sanya min nafaka ba, wato an yi mata saki uku kawai cikin gidansu, babu maganar kuma ta zama a gidansa sai ta yi idda a nan, dan zaman ta a gidansa ta yi idda hikimar shi ne ko wata kila a yi komai, to amma tunda babu komai a wannan saki kaga zaman gidan bai da wani amfani, shi kansa ta zama masa kaya kuma ta zama masa nauyi, gara ta koma cikin gidansu. To lokacin da aka saki Fatima bint Qais saki uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to baki da nafaka baki da sukuna, lokacin da aka tambaye sayyidina Umar akan wannan yace tana da nafaka tana da sukuna tana da ciyarwa tana da gurin zama, Fatima bint Qais tace to ita ga abin da ya faru gare ta lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Umar yace ba za mu bar littafin Allah ba saboda maganar wata mata, wato shi bai gama gamsuwa da riwaya ba, shi ba zai bar littafin Allah ba saboda wata mata. To kaga duk waɗannan maganganu ne na sahabbai wanda aka yi jayayya a kai, wa amsalu zalika mimma tanaza'a fihi sahaba, da ire-iren waɗannan wanda sahabbai suka yi jayayya a kai, wasu suka ci kaza wasu suka saba cikin sahabbai, fa innahu yajibu fihi ar-raddu ila Allah wa rasul, to wannan wajibi ne a koma ga Allah, a koma ga littafin Allah, a koma ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, su za su rama gaddama, wa nazairu hadha katiratun, irin wannan suna nan da dama, fala yakunu shari'atan lil umma, ba zai zama wani abu ba zai zama shari'a ga wannan al'umma ba illa ma shara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta. Wannan ka duba game da abinda yake aikin sahabbai da suka yi saɓani, wasu suka ce wasu suka saba, maganar wasu ba za ta zama hujja akan wasu ba sai idan alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mara ma wannan maganar baya. To ina kuma ga maganar wasu wanda basu taka matsayin sahabi ba, kaga babu shakka su ya kamata maganganun su a bijirar da su ga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don a ga dacewar su ko rashin dacewar su. Idan sun dace a yi riko da su, idan kuma sun saba a saki maganganun su. Ibnu Taymiya bai gaba wannan gabar ba, ku yi hakuri, sati mai zuwa ma a kanta zai dora. Muna da karatu a sati mai zuwa ranar Litinin, ranar Asabar ne zuwa mu da karatu, amma ranar Litinin muna da karatu. Saboda haka Ibnu Taymiya zai dora akan wannan gaba har sai ka ce ka gaji. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. wannan yana cewa dan Allah mallan ina sanin ma'anar kalmar maulana, shin ya halatta a kira wani mahluki da wannan kalma kamar in ce maulana wani? To kalmar maulana, al-maula iri biyu ne, akwai al-maula al-a'la, akwai al-asfal. Akwai al-maula wanda yake na sama, akwai al-maula wanda yake na ƙasa. Idan mutum yana da bawa, idan ya yanta wannan bawa, bawan nan nashi ya zama maulansa, shi ma kuma ya zama maulan bawansa. Kaga kalmar maula dangane da bawansa kalma ce da take nuna bawan ƙasa yake da shi. Kalmar maula dangane da ubangidansa kuma kalma ce da take nuna sama yake da bawansa. Shi yasa za ka ji an ce wani maula Ibnu Umar, misali sai ya ce Nafi maula Ibnu Umar, saboda Ibnu Umar shi ya inta shi, bawansa ne sai ya inta shi, sai ake ce masa maulan Ibnu Umar. Kaga Ibnu Umar zai iya cewa wani maulana ne, sannan shi ma Ibnu Umar ya zama maulan Nafi, ya zama maulan Ni'ma, da suke cewa maulan Ni'ma, dan shi ya ni'imta shi, ya yi masa wannan abin, ya ba shi wannan yanci, shi ya ba shi wannan ni'imar ta yanci. Saboda haka kalmar maula ana faɗarsa tana nufin shugaba, tana nufin kuma na ƙasa. Ba haka a iya faɗa wa mutum maula, kuma ya danganta lokacin da kake faɗa za a san me kake nufi. Idan na sama da kai ne kace maula ya fulan, an san kana nufin shi ne shugabanka. Idan kuma na ƙasa da kai ne kace masa maulanka, to abinda za a fahimta da bawa ne ka yanta shi. An gane ko? Saboda haka ana faɗa ba wani abu bane. Yace wanda ya kwana a Muzdalifa, sannan kuma ya ji tsananin sanyi ya rufe kansa, shin sai ya yanka na fidiya? Kuma shin hajjinsa ya lalace ko kuma ya zai yi? To wanda yake kwana a Muzdalifa babu shakka kun san guri ne wanda yake fili ne da yau, babu tanki, babu gine-gine, kowa a wannan filin zai kwanta. Sannan mahajjaci an hana shi ya rufe kansa. Dalibi mutane akan daure a kwanta a haka ɗin, tunda haka shari'a ta ce a kwanta, illa iyaka wanda yake da irin ɗan abin nan da ake rufe hanci da shi saboda ƙura, sai ya ɗan rufe saboda gudun iska kada ta cika masa hanci ya tashi da mura, sai ya ɗan sa rufe ba komai. To amma wani lokaci in bacci ya bacci kuma sanyi ya sanyi, ba za ka san da za ka dawo abin karfe ba, sai dan kafarka kuma kai ta mafarki mai daɗi, kai ta jinka kana yawo a wani gari malami mai daɗin sha'ani, ashe kai ka rufe kanka ne, sai dan kafarka sai ka danka cikin bargo. To wannan baya cutarwa, duk wanda ya bacci an ɗauki alƙalami da kansa, kuma babu wani lissafi a kan sai ya farka. To kana farka sai ka buɗe kanka, kanka ci gaba kuma da zama. Idan kuka jawo da gangan karfe tayi mahzur amma maga da cewa akwai jini wannan babu hujja kanta hakan kai da nan amma kai abin da bai dace ba sai ka tuba ga Allah da karfin da kai me hukuncin wanda ya fitar da ita bata je ga talakawa sai bayan sallar idi to ban gane ya fitar da ita ba yana nufin ya fitar da ita ya aika inda za a kai wa talakawa ko ya fitar da ita ya aje ta a tsoron gidansa idan ya fitar da ita ya aika wanda zai je raba sai ga zakkar da kai nan aje a raba sai wanda zai raba ɗin ya sakaci wannan ba ta shafe shi ba shi an gane ko saboda haka a hukuncin ya riga ya fitar ne idan kuma a da ya fitar sai ya aje a tsoronsa ko ya ce matarsa ta aje sai ita ko matar ba ta bayar ba to a lokacin wannan a matsayin sadaka take kamar sadakoki wannan zakar ba ta zama zakar da kai ba saboda ka ya danganta da wace irin fitarwa yi in fitarwa yi zuwa ga wanda kamar mutum ne ya fitar da zakka ya bayar inda ake kai bayar da zakka a raba sai kuma aka ce ba a ba talakawan ba kaga shi dai zimmarsa ta abin nan sai dai idan ya gane kuma cewa gurin nan facin ya zakka ake bai kamata su gaba da bayarwa ba wannan kuma yake ƙarin bayani yake so a kan wannan hadisin akan wannan gabar hadisin da Nawawi Nawas ibn Sam'an ya rawaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in aftauka an-nas fa aftauka wato wal ismu ma ata fi sadrika wa karista an yattali alayhi an-nas duk abinda yayi sosa a cikin zukatanka abinda yayi maka susa a cikin zuciyarka kake wasu wasunsa to idan ya tafi ne dan shi karan kansa masallacin wanda ya shiga cikin hali idan kuma a'a ya ce ba za yana son itikafi amma ya kula cewa in a Kano zai itikafin nan dan uwansa ɗan kasuwa ko ɗalibai za su kyale shi ba zai yi ta gamuwa da abubuwan da su ke masa hankali ba ya ta bauchi ka gane a nan ba masallaci ba ne ya kai shi bauchi itikafin ne saboda ya samu gurin da zai yi itikafi ya tafi wannan baya ce kaga wannan ba zai shiga ciki ba kamar ka mutum ya tafi ziyarar babarsa tana wani gari zai yi bulaguro zai yi tafiya da nisa ka tafi daga nan har Cana ka je ka ziyarci babarka kana da mahaifiya a Cana wannan ba ka yi laifi ba dan ba Canan ka tafi ka girmama garin Canan ba ba girmama Canan ne ya kai ka ba an gane wani abu ne da shari'a daman ta yadda ka yi shi shi ka tafi shi ne ziyara neman ilimi misali zaki ka tafi wani gari mai nisa neman ilimi wannan baya shiga cikin halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a lokacin ka tafi wani abu ne da shari'a ta yadda daman ka je ka neme shi ko ina amma in zaka tafi dan shi gurin dan shi mahallin kana ganin yana da wani matsayi da girma da daraja da ya kamata a yi masa wannan tattakin shine shari'a ta hana wani lokaci zaka ga a masallacin ungwarku gaskiya hutuban nan baka gamsuwa kai dai kawai kana zama ne amma gaskiya kai baka jin ma me yake cewa larabcin ma baka jin ana yi daidai to kaga sai kake ganin akwai wani masallaci amma kuma da nisa amma kuma zaka je hudu ba radau zaka gane zaka fa'idanci zaka karu da ilimi to kaga a nan ba shi masallacin ne karan kansa ba da a ce shi wannan masallacin zai tashi daga nan ya sake guri inda zaka yi bin shi ba shi karan kansa ginin makan din ka tafi ba ita hudubar ka je ka saurara kuma kai sallah a cikin nutsuwa wannan babu wani abu abin da aka ce wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi an-nas zunubi abin da ya kaikayi a cikin zuciyarka kuma har kake kankamin ma mutane su ganka lokacin da kake yi abin da yake sunna a ce maka abu kaza sunna ne kai kuma baka saba da shi ba saboda kai dan gargajiya ne ka fito daga gargajiya baka dade da barin gargajiya ba sai ka ji cewa kai anya sunnan nan sai kawai kuma ka ji an ce ai zunubi ne abin da ya kaikayi a cikin zuciyarka ai nan bai kamata ka yi taraddudi ba saboda in zuciyarka lafiyayya ce duk abin da za a ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi shi ya aiwatar a dauko sahih bukhari sahih muslim musnad imam ahmad a karanta maka hadisin gashi nan kuma wanda ya karanta maka malami ne fitacce sananne ba wai kawai wani dan tasha bane ko wani dan ragamza a malami ne ka san shi ka abin nan ba kaga kuma a nan abin da ake bukata shine ka sallama فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا مما قضيت ويسلموا تسليما كذا أنا على مرمى إيماني شيء لذوك سنة أكتشيغا أشي سنة شيء كما ذا الله صلى الله عليه وسلم كتب سنة شيء وكسلما كجبا كجواني كي كي أدوك يركما ولا شيء على مرمى إيماني في أشكا كتدود كي سرندا كميك ويهما كما ولذوك شيء أي وانا يشكا بيدئ إذا شكا بما ya fi kowa zai tsira a hibin lokaci wanda ya daidaɗe Allah ya fi uto shi to galibi wanda ka ga yana ɗan tare da zito bai gama shigewa ba amma wanda ya shige ɗin wani lokaci ma sai kana tattaro su kana kuɗan dakata a ba abin ba bai gaida haka ba idan sai je masallacin unguwarsu ya ce zai sallah da takalmi ya ji an ce a yi manzo Allah ya sallah da takalmi a jifatu sallah da sauransu to kaga irin wannan kuma sai ana ɗan daddane su kuma wani ya rubuta dogon hadisi amma lokaci ya abin nan sai ya hakura sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.